Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sararu assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25/31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM a can Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM da ma shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu kai tsaye ta voahausa.com masu gabatarwa
Safinatu Sadu Sodengi Hafsat Bello dan Maisoro
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara
Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau 9 ga watan Nuwambar shekarar 2017 zamu ci gaba da maganar da muka faro ne a makon da ya gabata na inshorar lafiya.
Bisa shirin makon jiya mu fahimci cewa mutane da yawa basu san da tsarin inshorar lafiya ba a Najeriya wanda ake kira National Health Insurance Scheme a turanci.
Haka kuma shin yaya za a yi in muna son mu ji ta bakin mutane a inganta wannan tsari ya zama sananne kuma kowa ya iya cin gajiyar sa a kasar gaba daya daga ma'aikatan gwamnati har ma masu sana'o'in kansu.
A zahirin gaskiya yau da gobe ba zan zuba kuɗi na inda ba ni da tabbacin samun biyan bukata ba. A lokacin da nake cikin wannan yanayi domin kuwa masu iya magana na cewa din yan makaho ta nuna a hannunsa ku tashi lafiya. Baku dama ku tofa albarkacin bakin ku ko ku yi tambaya a lokacin da muke tattaunawa da ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan inshora.
Kai tsaye bari mu je ga amsoshin ku na tambayar da muka yi a shafin mu na Facebook da Twitter.
Sakon farko ya fito ne daga Abubakar Sabiu Sabuwa. Yace hakika ana war ra'ayin zan iya biya mutakar dai zan samu biyan bukata ta. Yayin da rashin lafiya ta kama ni ko iyali na. Duba da cewa kullun lafiya wuya gare ta, dole ne wata rana Allah ya jarbace ka da rashin lafiya. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta ji wannan shiri na yau da gobe domin kaddamar da inshorar lafiya na ma'aikata, masu zaman kansu da ma masu sana'o'in hannu.
To a Shafa Hashim Sabuwa da Abubakar Sabiu Sabuwa suka ce tabbas muna cikin jerin mutanen da za su karbi wannan tsari hannu bibbiyu duba da irin matukar amfanin shi ga musamman talaka mai karamin karfi irin mu dan kuwa kamar asusu ne ga talaka
sai Ibrahim M Abubakar Maiduguri yace hakika ko ni zan amince da tsarin inshorar ta lafiya amma sai idan an yi bincike an yi abin cikin tsari da gaskiya babu walawala ko kuma ko nawa ne zan yarda in biya kuɗin daga cikin sana'ar da nake yi fatan mu indai har za a yi shi to kar a tsawalawa jama'a kuɗin
to Aminu fata kai ringim kuma yace ni dai a gani na idan hakan yana da alfanu zan biya amma gaskiya wasu ba za su biya ba saboda za su ga tamkar an takura musu ne
sai Ibrahim Rabilu Tsafi yace tabbas idan dai an yi tsari mai kyau to zan iya yi amma da sharadin an ware wani fanni da zai lura da yadda ake gudanar da tsarin
Adam Aliyu Taylor Gurum yace assalam filin yau da gobe tabbas idan gwamnati ta fitar da wannan tsarin muna goyen bayan hakan duk da ni ba ma'aikacin gwamnati bane ni Taylor ne amma zan dinga saka nawa ka san domin yau idan kana da lafiya baka san ya za ta kasance maka gobe ba idan kuma yau kana da kuɗi baka san gobe ya za ta kasance maka ba ita kuma cutar ba ta sallama idan za ta zo maka mu dai muna goyen bayan 100% kuma ya kamata mu masu sana'ar hannu a fitar mana da namu tsarin ku tashi lafiya
sai Muhammad Baba Idris yace a asasan ba zan iya ba me yasa saboda ni a iya fahimta ta akwai cutarwa a lamarin domin ko ko nayi ciwo ko ban yi ba sai fa na biya wannan kuɗin dan haka maimakon haka ai gwanda inganta harkar lafiya kawai kuma a sauke shi ga marasa galihu
to Ashiru Lawal na goma ruwan baure yace a zahirin gaskiya yau da gobe bazan zuba kuɗi na inda ba ni da tabbacin samun biyan bukata ba a lokacin da nake cikin wani yanayi domin kuwa masu iya magana na cewa dinyar makaho ta nuna a hannunsa ku tashi lafiya
Sai Sa'idu Sabo Ayo yace yau da gobe shi wannan biyan kuɗi na inshorar lafiya idan har da ci gaba a tsarin babu abin da zai iya hana ni biyan kuɗin duk wata, amma shirin yana buƙatar a wayar da kan jama'a kafin su shiga cikin tsarin.
To Babani Basco Azara kuma yake salam yau da gobe, yin tsari na inshorar lafiya yayi daidai, shawara ta anan gwamnati ta saka sarakuna da masu unguwanni domin su wayar wa al'umomi kai game da shirin, in aka yi haka ina ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu, ku tashi lafiya.
Sai Abba Sa'ad Mahuta yace salam yau da gobe, a gaskiya wannan shirin da wuya yayi tasiri a ƙasar mu Najeriya, domin yadda rashin aikin yi ke ƙara zama ruwan dare. Kullum mutum nema abin da zai ci ba abin da zai aje ba yake yi, haka ma a bangaren ma'aikata da wuya yayi tasiri domin albashin nasu tun kafin ya zo wasu ke cinye shi.
To a shafinmu na Twitter kuma @MrBegeBelal yace gaskiya ni kam bazan bayar ba domin ƙasa ta Najeriya ta yi ƙaurin suna wajen aikata laifukan cin hanci da rashawa.
Sai @BillyJam yace tabbas wannan zai taimaka sosai, sai dai kuma har yanzu kusan kashi 60 na mutanen Najeriya ba su san muhimmancin wannan tsari na kiwon lafiya ba.
To @Gazali ADC Shuni yace tabbas yanzu haka kungiyar mu ta masu dinkin tela reshen jihar Sokoto muna yunkurin shiga wannan tsari da gwamnatin jihar mu ta fito da shi.
Sai @Bahausha 3 yace to idan har akwai tabbacin samun biyan bukata a yayin da ta taso a matsayina na dan kasuwa mai karamin karfi, me zai hana in zuba kuɗi na?
@Garba Sabiola kuma ya ƙara da cewa tabbas shirin inshorar lafiya abu ne da kowa zai yi na'am da shi, to amma ba anan giza ke sakar ba wajen biyan kuɗaɗen.
Sai @MB Dama Rayola 1 yace samar da inshorar lafiya ga ma'aikata masu zaman kansu da ma masu sana'o'i abu ne mai kyau, to amma me je ta yi balantana yau?
@Imam Uba yace salam yau da gobe, hakika idan gwamnati ta yi hakan da ta kyauta saboda mutane da dama za su san menene insurance da lafiya kuma su more ta musamman na mazauna karkara.
To sai daga ƙarshe @SNGPKM yace hakika da a ce gwamnati za ta fito da tsarin inshorar lafiya da mun shiga domin zai taimaka mana wajen kula da lafiyar mu akan lokaci. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
To gaskiya kan kowa kan ya faɗa abin da ya fahimta da kuma yanda yake gani, amma mafi yawanci zaki ga sakonnin abin da suka nuna shine
gaskiya
suna goyen bayan amma tsoron su shine wurin sa kuɗin
a su ya zo ya kiza
ya zurare ta wasu aljihuna
yadda wani ce to idan baka yi shushar ba kuma fa
to a to ai dama ai abin ne amma
ba masa
ai amma dan adam dole sai ya yi ciwo wata rana
mun baka yi bakila iyali
ai yawa dole dai wani zai zama bai da lafiya wata rana dole ba fata ake ba. To bisa wannan magana ta magana inshorar lafiya da yadda muke ganin mutane da yawa ba su fahimci abin yake ba ko kuma ina aka dosa ko kuma sanin ma maganar inshorar lafiyar, wannan ce ta sa dole zamu je ga masu ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari, amma kafin sannan mun gode da sakonni. Kai tsaye ta wayar sadarwa muna tare da ɗaya daga cikin ma'aikata kuma masu ruwa da tsaki a cikin wannan magana ta lafiya ko kuma inshorar lafiya da muka taɓa, wato Hamza Ibrahim Baba wanda yake babban manaja ne ko ɗaya daga cikin manyan manajojin da suke gabatar da tsare-tsare a Shanghai Health Maintenance Organization, wanda kuma ƙarƙashin wannan tsari akwai maganar shi National Health Insurance Scheme wanda su ne suke da ruwa da tsaki wurin faɗa. Sannan masu sauraro kar ku manta ta za ku iya buga mana waya muna cikin tattauna da shi domin kila akwai abin da zai faɗa ba ku gane ba, kuna neman kila ƙarin bayani ko ko Safinatu da Hafsat. To assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To barka da shigowa Malam Hamza.
Barka da ta Safinatu.
Yawa, to ga Safina ga ni ga kuma Hafsat.
Barka da zuwa.
To da farko bisa tsarin da muka taɓo maganar inshorar lafiya wanda kuma a makon da ya gabata muka faro, mutane da yawa muka gane ba su ma san da yaya abin yake ba ko kuma me ma ake ciki akan maganar. Da farko menene inshorar lafiya?
To inshorar lafiya wani tsari ne na sauƙaƙawa mutane yadda za su sami wato kamar access to healthcare, za su samu access to samun lafiya a sauƙaƙe. Wato idan mutum ɗaya ya je asibiti, akwai kuɗaɗe da za a caje shi na ganin likita, akwai kuɗaɗe da za a caje shi na magani, in za a kwantar da shi akwai kuɗaɗe da za a caje shi. To idan shi kaɗai ya je akwai kuɗaɗe, kuɗin zai zama da yawa in shi kaɗai ne ya je asibiti. To amma idan mutane da yawa suka haɗu suka je suka yi rijista ta inshorar lafiya. Wannan kuɗin zai rubu matuƙa. Wato wani tsari ne wanda hukuma ta tanada wanda za a samu lafiya a sauwake. Yadda mutum zai je ya iya wato rijistar kansa da iyalansa da 'ya'yansa yan uwansa. Kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu za su iya haɗuwa su wace rijista. Wanda in sun yi rijistar nan kuɗaɗen da suke kashewa a harkar lafiya zai ragu matuƙa sosai. Wato wani tallafi ne zan iya cewa kamar sun taimaki kansu idan suka haɗu suka yi wannan rijista. To shi wannan tsarin akwai na gwamnati wanda gwamnati ta ce wa ma'aikatanta abinda ake kira formal sector. Akwai kuma informal sector wanda ni zan ci magana akan informal sector ɗin a yau saboda
shi ne kuma ya shafi ma mutane kai tsaye da yawa.
Yawwa sama da kashi 75 na mutanen Najeriya suna cikin wannan informal sector wanda su ba ma'aikatan gwamnati ba ne. Su iyayenmu ne a ƙauye da manoma da matan aure da matan kasuwa da 'yan kasuwa da sauransu. Su dai ba aikin gwamnati suke
ba. Ɗan dako ɗan baro shu shaina kowa na ciki kenan.
To duk waɗannan wato su muke cewa da informal setting wato setting ne na mutane suna zaman kansu su ba abubuwa gwamnati suke aiki ba ba albashi suke samu a wata ba. To ina ganin wannan tattaunawa ta mu zan fi tattaunawa a kansu.
Ai mu ma za mu fi son a tattauna kansu ɗin saboda dama suna ta muna ta son su sani shin ya ma'aikatan gwamnati ne kawai koko har da su ashe har da su ɗin.
To akwai a cikin su a guguje saboda na san lokacin namu yana da ɗan limit.
Wato ita gwamnati ta kana dai da wurin minti har shi gaban wurin 15 ba ko.
Akwai wata doka ta 35 wadda ta tanada cewa duk wani ɗan Najeriya ko yana aiki ko baya aiki haƙƙinsa ne wato dama ce cewa lalle ya kamata a ce yana da wannan tsari na inshorar lafiya. Gwamnati sai ta fara da ma'aikatan gwamnati wato saboda su suna da albashi. Suna da a kind of za a iya cewa define earning. Earning is defined. Suna da albashi. Akwai wani formula da ake amfani a karɓi kuɗin sai a tattara a gina asibitoci su kuma a musu katika su dinga zuwa. To in ka duba ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan da suke rijista a kamfanonikan mai da organized private sector wani muke cewa organized private sector. In ka duba gaba ɗaya ba su kai kashi 10% na jama'ar Najeriya ba. Inda matsalar take tana can a ƙasa. Iyayenmu da lumbu da mutanenmu wanda suke fama ba su da na farko dai ba su ma da wayewar san cewa za su iya
yin wannan.
Naira 200-300 a wata za su iya kungiya su mata rijista ya zama da suna da shugabannin kungiya su suka haɗa kansu da shugabannin wannan kungiya. Su shugabannin kungiya su za su dinga karɓar kuɗin duk wata za su iya yi ma duk sati. In fact akwai wata kungiya da ake kira Yaka Sai Development Association a Kano
take. A Kano na san sunan kungiyar.
Ita tsarin da ta yi ma ita kullum in ka ga dama ma za ka iya kai kuɗin da suke da shi kullum wato everyday.
Da yawa ne kuɗin wai ake kaiwa?
Na'am?
Da yawa ake kai kuɗin ko yaya? Ka san mutane su ce to ai ba hinna da shi ba.
Wani ma ya ce wai albashin ma kafin ya zo ya ƙare.
Shi wannan tsarin na lafiya sunansa Community Based Social Health Insurance Scheme. Wanda ita ƙungiyar inshora ta ƙasa ta lafiya ta ƙasa ita ce wannan tanadin saboda iyayen mu a ƙauye. Shi wannan Community Based Social Health Insurance Scheme abin da ya tanada shi ne idan mutane ƙungiyar maɗinka, ƙungiyar manoma, ƙungiyar 'yan acaɓa, ƙungiyar direbobi, ƙungiyar matan aure, ƙungiyar matan
kasuwa
za su iya haɗa kansu. Suka haɗa kansu in wato inda inshora take tana son mutane su yawaita wanda za su yi rijista ɗin. In mutane suka yawaita suna da ɗan yawa so kuɗin da za su bayar zai zama na ɗan kaɗan ne. Misali idan mutum 1000 ne suka zo suka haɗu kuɗin da za a caje ba zai kai misali a ce su 100 ba ne ba. Misali wato
in mutum 100 suka zo
tana ƙaruwa so wato kuɗin da za a caje su a wata yana
raguwa.
Wani yau na ƙaru
sai gwamnati mutane su hada kansu in suka hada kansu sai su kansu kungiya su ce suna da shugaba suna da secretary suna da ma'aji sai kuma su abin da ake cewa patrons wato patrons sune shugabannin iyayen kungiya patrons to in suka je wannan wajen wannan hukuma ta inshora ta kasa wanda duk wata jiha a Najeriya tana da office akwai office na National Health Insurance Scheme suna da office sai suka tambaya za a nuna musu ko kuma su nemi akwai wasu kungiyoyi masu zaman kansu wato kamfanin nika ne wanda su kuma suke tallafawa National Health Insurance Scheme din to sunan su Health Maintenance Organization HMOs ake ce musu a tabbata kuma a nan America kuna da su HMOs
HMOs
su suke aiwatar da abin wato su suke implementing din wannan community based social health insurance amfanin su kuma shine wato su tun da iyayenmu na ƙasa suna da ƙarancin ilimi suna da ƙarancin wayewa to haƙƙin waɗannan ƙungiyoyi ne na health maintenance organization su je su wayarwa da waɗannan mutanen kai ta kafafen yaɗa labarai na radio ta kafafen yaɗa labarai na talabijin da jarida da irin social media ɗin nan da ake irin su Facebook da sauransu su WhatsApp da sauransu wato akwai hanyoyi da yawa da za a wayarwa da mutane kai kai organizing din su saboda idan mutum misali iyayen mu kila ba za su iya cewa bari su je su kafa kungiya su mata register ba ana yin register a karamar hukuma ana yin register a wato a jiha ana yin register a gwamnatin tarayya to su waɗannan kungiyoyi ba sai sun yi register a gwamnatin tarayya ba za su iya register a karamar hukuma su ma akwai wani waje da ake cewa community department in suka je community department na karamar hukuma su in kai musu register suka samu certificate na register to sai su tafi wajen waɗannan wato kamfanin nika na HMO ko kuma abin da zai ce musu sauƙi shine su je hukumar inshora ta ƙasa National Health Insurance Scheme kowace jiha tana da wannan office na wannan National Health Insurance Scheme idan suka je za a yi musu register za a ce su waye shugabannin su za a ce to nawa ne ku nawa ne idan misali yawansu ya wuce 500 to za a ce okay to za ku kawo naira kowane mutum ɗaya naira 500 a wata kowane mutum
ɗaya 500
a wata shi wannan naira 500 ɗin akwai abin da muke cewa primary health care akwai abin da muke cewa secondary health care akwai tertiary health care primary health care ita ce wato samar da lafiya ta farko wanda take can ƙasa misali muna da wato yan primary health centers yan asibitoci ne waɗanda ƙanana ne a cikin lungunanmu da unguwanninmu to su waɗannan ƙungiyoyin sai su ce suna so su yi amfani da asibiti kaza to suka ce suna so su yi amfani da asibiti kaza sai a je a duba shin wannan asibitin yana da wato kayan aiki a san wato mu a Najeriya matsalar ba ma mutane su ce wai suna so su yi ba akwai matsala ta asibitocin ma ba za su iya yin wato ba za su iya providing services din ba akwai wannan matsala
To
haƙƙi ne na hukumar inshora ta lafiya da waɗannan kamfanoni masu zaman kansu na HMO su tabbatar wannan asibitin zai iya wannan asibitin yana da nurse wannan asibitin yana da magani wannan asibitin yana da duk wasu department na gwajin jini department na jiya to nursing duk a tabbatar sai an je an yi wato inspection abin da ake cewa inspection an tabbatar wannan asibitin zai iya providing wannan services din a san duk abin da zaka yi sai ka duba demand and supply. In akwai demand mutane suna so to kuma sai a duba supply din shin za a iya providing services din akwai asibitocin za su iya providing services din to su waɗannan shugabannin kungiyar na teloli ne ko shugabannin kungiyar yan acaɓa ko waɗanne ne su za su haɗu da hukumar inshora ta lafiya su je su ce ga asibitin da suke so su yi amfani da shi wannan asibitin zai zama yana kusa-kusa da inda suke zama tunda an ce kungiya ce na mutane wanda suka san kansu wato sun san
kowa ya san kowa
a ɗaya ake ko kuma a wajen sana'a ɗaya ake idan misali a kasuwa ne kungiyar za ta nemi asibiti wanda yake kusa da kasuwa inda sun zo wajen harkar sana'o'insu daga nan za su iya zuwa su nemi lafiya wato daga nan wato ya yi nisa daga inda ko suke sana'a ko kuma inda suke zama ba a so a ce shi wannan community based social health insurance wato ba za ka iya zaɓa asibiti mai nisa ba sai dai ka zaɓi asibiti wanda kowa da kowa zai iya amfani da shi within the vicinity na wannan
kusa da inda suke
ko sana'a ko kuma wanda suke kwana.
Yawwa,
to bayan da tsaya a nan na san akwai tambayoyin da za.
Yawwa.
Yawwa, ni ma ga wata tambaya Bala Hamza. Kamar yanzu da kace kungiyar ƴan acaba. In kamar a ce kungiyar za a ce kamar kowanne mutum ɗaya zai iya da matar shi da ƴaƴan shi da sauran kamar ko iyaye duk za su iya shiga cikin kungiyar ko duka kowa mutum ɗaya ɗaya ne.
A'a, ai household ne, wato ban faɗa ba. Abin da ake nufi da household. Mutum ɗaya wato da kuma mutanen da yake ɗauka nauyin su.
Wanda ke ƙarƙashin shi.
Ƙarƙashin shi. Matarsa ne da ƴaƴansa da kannansa duk wanda dai shi ke ci da su a ƙarƙashin
shi. To, Malam Hamza kafin kai nisa Malam Hamza ga wani kira daga Zaria kan mu rasa shi. Bari ma ji me zai tambaya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuhu. Wane ne daga Zaria?
Gaisuwa tare da fatan alkhairi a gare ku babban yaya, kana tare da Kabir Kwangila Zaria.
Zaria. Kabir Kwangila, barka da warhaka. Kwana 100.
Ai, ka zo Kaduna ka ware, ba mu sadu ba.
Wallahi abu tafiya sai.
Muna jin kamalan Kabir, lokaci ya tafi.
Kar ka cinye lokacin naka a bayanin Kabir.
To ni tambaya na a wurin sa. Saboda ka san kaman wannan inshora din da ake magana na lafiya, kaga akwai cututtuka daban-daban. Kamar a ce mutum zai samu matsala ko na ƙashi haka ko matsala dai irin kwatankwacin dai haka, to duka wannan inshora da ita za ka yi amfani kuma za su iya ɗaukar nauyin duk wani lalura da ta faru da kai.
To,
tambaya ce mai kyau wannan.
Zai amsa maka. Mun gode sosai Kabir Kwangila Zaria. Yawwa. To, ga wani nan a Bauchi Safina.
Salamu alaikum.
Sai mu haɗa masa biyu.
Salamu alaikum. To, ba a jin shi, bari shi ta yi ƙasa.
Ka nitse can cikin wayarka.
Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.
Wayo. To, menene tambayar ka? Duk da yake muna jin ka can ƙasa ne, sai mu gaya mutane me kace.
Yawwa, to tambaya na kamar mu mutanen karkara. Da za mu shiga wannan abu ne.
To, mun gode. Wato, wai kamar su mutanen karkara za a samu inda ma ɗan ji baya da
ya zai shiga.
To, Malam Hamza, bari mu dawo wurinka. Yawwa, ka ji Kabir Kwangila Zaria ya yi magana. Yawwa.
Kware kuwa. Ita wannan wato, shi wannan tsari ya zo da akwai wani abu da ake cewa da benefit package a Turanci.
Benefit, wato, abin da za ka iya mora.
Ya iya mora, abubuwan da za ka iya mora. Wanda kuma ita hukumar lafiya ta kasa ita ce ta zayyana su. Kuma wannan abubuwan da ya kunshi waɗannan abubuwan da ya faɗa. Gwada ka, in za a yi ma wani har kwanciya, misali har in fact, akwai abin da ake cewa referral, wanda za a iya
tura ka wani asibiti.
Wannan asibiti a can ƙasa na primary healthcare za a iya tura ka asibiti na birni. Saboda wani abu ne ya taimakeke ne, da zuwa na ji wani ya yi magana cewa shi bai bai ba da kuɗinsa ba, kamar aikin baya, abin baya aiki. Ina tabbatar musu cewa idan ba mu zo mutane sun haɗu, sun tafi kansu. Wato, shi wani abun akwai abin da ake cewa spirit of solidarity. Solidarity shi ne kai kana da lafiya, wani ba shi da lafiya. Misali, mutane ne a gari ɗaya, kowa ya biya kuɗin shi. Misali, in ɗaya da ribibi ne aka caje su a wata, kowa ya biya. To, akwai a cikin su wanda suke buƙata saboda ba su da lafiya. Sannan suna cikin tashin hankali na rashin lafiya, wanda rashin lafiyar nan tana buƙatar a tura su wani babban asibiti a kan misali a birni. To, kaga da wannan kuɗin za a yi amfani, kai da lafiyar kalau kake, sai a taimaki ɗan uwanka wanda ba shi da lafiya. Saboda kai ma wata ran za ka zo ka zama ba ka da lafiya.
To, ai, Malam Hamza, wannan ma dai kawai ya faɗi ne, saboda in kai baka da lafiya, ai kila matarka ba ta cewa ba ta zuwa asibiti, ƴaƴanka ba su cewa ba su zuwa asibiti. To, dole sai ka amfani da shi.
Yawwa.
Akwai waɗannan dai Malam Kabiru Kwangila Zaria.
Yawwa, wato daidai kuɗinka daidai shagalinka. Akwai fakis.
Za a ba ka magani ko in ka kama ma a tura ka birni.
Sai a tura.
Yawwa,
to kafin ka je ga tambayar wancan na da ya ce mutanen ƙauya za a yi shiga, duk da yake da ya dama ka ɗan yi bayani, amma bari mu ji wani akan layi yanzu nan, mu ji mun sai ce tambayar, saboda mu sani ba ko iri da ya ce, bari mu ji daga ina yake. Yawwa, to.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam. Yawwa, daga ina.
To, kuna maganar dan Asabe mai fata daga Yauri nan jihar Kebbi.
To, dan Asabe, muna jin ka.
To, gaskiya ni ina ganin wannan hukuma ta
inshoran lafiya
ta inshoran lafiya tsohon shugaban America Barack Obama ya kirkiro ta
wannan ta kasar su kenan ta Amurka kenan
to ta Amurka ai kaga mu baki ne bamu san wannan hukuma ba
okay yawa
wannan ta Nigeria ce
eh hata da muhimmanci me yasa shi wannan shugaba da yazo ya rusa ta
to ai wannan kana magana Amurka ne muna magana Nigeria mun gode sosai bai fahimce da aka magana ba to gashi dai bari mu ji wannan dai
ga mai kayan miya
to bari mu dauki wannan shine waya karshe da zamu dauka assalamu alaikum
yau da gobe
ya'am na'am ga muna
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ranke dade.
Yawwa, da muke magana.
Mustafa ne kayan miya gashiwa.
Yawwa, Mustafa to muna jin ka tambayarka a gurguje saboda lokaci.
Tambayar me yake ne?
Magana muke akan inshoran lafiya. In ka dan saurara zaka ji dalla bayani. Yace dai magana me ake ni. To ba sai saurara zai ji yanzu nan. To bari mu dawo rinka Malam Hamza. Wancan da yace ya na kauye za su shiga sai kuma wannan shi bai fahimci magana ba cewa yayi magana Amurka ne da bi san ta Najeriya muke magana ba
kuma yake babu ni me yasa
wannan ya rushe
shi wannan yake so ya rushe ta bai ji to da kiba ake ta yi ba ta ki rusuwa har yanzu
yau shi ne ai ba ta rubuta ne inda yake tunani to yawa babban magana ce yau to yanzu a cikin minti 2-3 nake son sai ka rufe mana bisa wannan magana da shi wannan
ya tambaya cewa da mutanen karkara ya za a yi su shiga su samu su shiga
bayan maganar kungiya akwai wani abu
sai abu ne mai sauki kamar yadda na faɗa a baya sai su hada kansu su yi kungiya in suka yi kungiya sai su je su yi wannan kungiyar rijista a local government a karamar hukumar su tana da suna da yawa tana da suna wannan kungiyar wato in suka yi mata sai kuma sai su je wajen ita hukumar inshora ta jihar akwai kowace jiha akwai hukumar inshora misali akwai office center in kika je to za a yi musu bayanin yadda za su shiga kuma kudaden da za su bayar in suna da yawa ba zai wuce naira 300 a wata ba suna da yawa sosai misali in sun kai 500 zuwa 1,000 haka su dinga biyan naira 300 kowa naira 300 zai dinga biya misali a wata ɗaya misali in kuma in ma suka fi haka sosai abin zai iya raguwa
so yawan yan kungiya
karanci shine da shiga to amma mai isa to Malam Hamza a takaice mai isa ba yayi mutun daya saboda tsadan ne koko akwai wani abu bayan maganar tsada in ka ce zaka kai da
mutun daya shi bai yi maganar sa ba
saboda
karancin lokaci akwai wanda in mutun yana so zai je hukumar inshora ta jihar sai ce yana son ya sai voucher akwai abin da ake kira voucher na 15,000 ne shi wannan a shekara 15,000
a shekara
a shekara daya
yawa to
sai
su je su yi
kuma wanda suke yin adashi mutum zai iya yin adashi
saboda yawa to saboda lokaci bari in ga ko cikin kasa da minti ɗaya ko zaka iya gaya mana mutanen da yawa suna zargin cewa kasu je su dinga sa kuɗin su a ce an wawashe daga ƙarshe su je asibitin a ce ai ba wani kuɗi da kuka tara ko kuma wani yayi yamma da su me zaka ce akai
to wannan abu ne mai na damuwa musamman ƴan kwanakin nan an yi ta maganganu akan ita kanta hukumar inshora ta kasa din cewa an yi wadata da kuɗaɗen mutane da sauransu to amma ina ganin akwai dan bambanci a nan tunda shi wannan abin da na faɗa na community based social health insurance kuɗin ma da aka tara a hannun shugabannin kungiyar zai zama na kuɗin za su dinga biyan kwarai kuwa za su dinga biyan wannan kamfanonin kuma su dinga biyan asibiti kuma in sun ga dama za su iya canja kamfani in ba su yarda da kamfanin da ya musu aiki a wata uku ba in wata uku za su iya canja wani kamfanin misali
to na gani
mutane ke shi wannan community based thing is more transparent
ya fi kyau ya fi bayyane
suna da ƙarfi a kan wannan abu tunda su ma suna ciki
to mun gode sosai Malam Hamza
mun gode kwarai Malam Hamza mun gode
anan zamu dakata kan mun gode kwarai da ka samu lokacin yin magana da shirin yau da gobe cikin dogon lokaci yanzu a madadin kan
Hafsat Bello dan mai sauraro Safinatu Sodengi
sai kuma Daniel Brown da shine bada umarnin shirin da injiniyan mu Neo sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa da fatan an fahimci maganar inshoran lafiya kuma gwamnati in taji za ta yi wani abu akai domin dada inganta al'amarin su kuma mutanen gari su abin da ya dace
miliyar Amurka yau ta tantance ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba.